Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yau ranar Juma'a ta babbar rana 29 ga watan Yuni shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
‘Yan sanda a jihar Maryland da ke nan Amurka sun gano mutumin da ya kashe mutane biyar jiya Alhamis a kamfanin jaridar Capital Gazette. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mamaye Majalisar Dattawan Amurka bayan da suka shiga cikin zauren Majalisar Dattawan a birnin Washington DC.
To, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa sakamakon arangama da mahauta suka yi jiya da jami'an tsaro a birnin Ibadan. Rundunar 'yan sandan jihar sun cafke wasu mutane 22.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo, Abiodun Odude, ya ce mutane 22 suka kama a sakamakon rikicin a unguwar Bodija, Ibadan.
Shin kowane irin yanayi matatun man fetur ɗin Najeriya suke ciki a yanzu haka?
Su matatun dukkansu suna nan, suna kokari, suka yi aiki gwargwadon yadda danyen man da aka ba su.
Haka kuma za mu ji cewa kwamitin 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar da ya gudanar da binciken matsalolin ilimi da ke fuskanta musamman a jami'o'in ƙasar ya bayar da sakamakon bincikensa. Sai kuma shirin duniyar Amurka da Bahamu Lalo zai gabatar mana. Daga bisani kuma mu kawo muku wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To, jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. 'Yan sanda a jihar Maryland da ke nan Amurka sun gano mutumin da ya kashe mutane biyar jiya Alhamis a kamfanin jaridar Capital Gazette da ke yankin Annapolis dauke da gurneti mai hayaki da bindiga. Jami'ai sun ce Jared Ramos ya sha samun sa'insa da jaridar Capital Gazette. Hukumomi sun ce harin shiryayye ne kuma Ramos ya auna waɗanda yake hari kafin ya kashe su. Jami'an tsaro sun isa wurin akan lokaci, amma maharin har ya riga ya kashe 'yan jarida hudu da wani jami'in kasuwanci. 'Yan shaidar gani da ido sun shaida cewa maharin ya harba bindiga ta wata kofar gilashi ne a jiya Alhamis da misalin karfe 3 na rana a gidan jaridar. Wani ɗan jaridar da ke aiki a lokacin da harbin ya auku ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa, "Yayin da nake ɓoye a ƙarƙashin teburina, ina jin maharbin na harbi tare da ƙara bindigar salodin harsasai. Yanzu haka dai Ramos na hannun mahukunta tare da gurfanar da shi a gaban kotu da safiyar nan ta Juma'a a bisa tuhumarsa da laifuka biyar masu nasaba da kisan kan da ya aikata." An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mamaye Majalisar Dattawan Amurka bayan da wasu suka shiga cikin zauren Majalisar Dattawan a birnin Washington don su nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba Donald Trump kan shige da ficen baƙi. 'Yan sandan shiyar Capital sun damƙe masu zanga-zangar har 575 waɗanda akasari mata ne. Masu zanga-zangar sun lulluɓe jikinsu da barguna irin waɗanda aka baiwa yaran da aka raba su da iyayensu kan iyakar kudancin ƙasar. Sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat irin su Tammy Duckworth na Illinois da Maisy Hirono na Hawaii da kuma Ed Markey da ke Massachusetts na daga cikin waɗanda suka ziyarci masu zanga-zangar don nuna goyon bayansu. 'Yar Majalisar Dokokin Amurka Pramila Jayapal ta Washington, wadda ita ma zuwa ƙasar ta yi, ta aika da saƙo ta kafar Twitter cewa tana tare da waɗanda aka kama kai da fata, inda a shafinta ta ce yanzu nan aka kama ni tare da mata sama da 500 da suka taru don ƙalubalantar manufofin Trump masu tsauri waɗanda ba za su ɗore ba a ƙasarmu. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To Madalla. Yau Juma'a shugabannin kasashen Turai suka cimma yarjejeniya akan bakin haure. Shugaban France Emmanuel Macron yace yarjejeniyar labari ne mai kyau. Kungiyar Turai ce ta fara tattaunawar a jiya Alhamis da yamma aka kuma kammala a yau da aka kuma kammala tattaunawar a safiyar yau Juma'a. Wannan yarjejeniyar za ta kirkiro wuraren zaman wucin gadi ga masu neman mafaka da ke shigowa daga wasu kasashen zuwa Turai musamman ga waɗanda suka amince da karbar bakin haure. Kasar Italiya dai ta ki amincewa da yarjejeniyar a taron kolin kasashen Turai da aka yi a kasar Brussels inda suka buƙaci kasashen kungiyoyin kasashen kungiyoyin 28 da su ƙara taimako akan matsalolin bakin haure a birnin Rome. Prime Minister Italia Giuseppe Conte ya ce daga baya kasarsa za ta yanke shawara ko za ta karbi bakonci ko samar da wurin zama na wucin gadi ko bakin haure ko a'a. Sakataren ma'aikatar harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya gana da takwarinsa na kasar Japan yau Alhamis a Tokyo don alafar da damuwar da Koriya ta Arewa take da shi akan sadaukarwar Amurka ga yankin a yayin da ake neman kawo matsaya a yarjejeniyar dakatar da shirin nuclear Koriya ta Arewa. Yau Juma'a Mattis da ya tsaya kafada da ministan tsaron Japan Isonori Onodera ya ce dangantakar Japan da Amurka na nan daram duk da cewa muna tsaka tsakiyar yarjejeniyar tsakaninmu da Koriya ta Arewa. Ministan tsaron Japan Onodera ya a nasa bangaren yace Amurka ta amince za ta ci gaba da atisayin sojoji tare da Japan. A farkon watan nan ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana dakatar da atisayin sojin bayan ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, inda shugaban yace atisayin yana da tsada kuma yana haifar da tsokana a tsakani. Koriya ta Arewa ta dade tana kiran a dakatar da wannan atisayin sojojin don tsoron yiwuwar kai mata hari, abinda sojojin Amurka da Koriya ta Kudu suka musunta a baya.
Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a jiya Alhamis ne muka kawo muku rahoton arangama da aka yi tsakanin jami'an tsaro da wasu mahauta wadda ta yi sanadiyar asarar rayuka. Yanzu haka rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da cafke wasu mutane 22 da ke da hannu a cikin wannan rikici. Ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani.
A sakamakon rikicin da aka yi a tsakanin mahauta da jami'an tsaro a unguwar Borja Ibadan a jiya Alhamis, wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu farar hula biyu, ko da yake wasu alƙalumman da ba na hukuma ba sun ce sun fi hakan, rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama mutane guda 22. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Mr. Abiodun Odude ne ya tabbatarwa muryar Amurka hakan ta wayar tarho. Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Abiodun Odude ya ce mutane 22 suka kama a sakamakon rikicin a unguwar Bodija Ibadan. Na tambayi kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo, to ko mutane nawa ne aka jikita a wannan rikici? Sai kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Abiodun Odude ya ce baya da alƙalumman waɗanda na ji rauni a cikin wannan rikici. Na kuma tambaye shi a can baya ka ce mutane biyu an ka kashe, to ko an samu ƙarin waɗanda na mutu? Har wa yau kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya ce a'a ba a samu ƙarin mutuwa ba, mutane biyu na mutu. Na sake tambayarsa ko yaya za su yi da waɗanda sun ka kama. To menene saƙonka ga jama'a? Har wa yau kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya ce jama'a su ci gaba da harkokinsu, komai ya lafa a yankin kuma babu wata matsala. Gwamnatin jihar Oyo dai ta ba da sanarwar ruhe babbar kasuwan nan ta unguwar Bodija Ibadan har sai wada hali ya yi, kana an baza jami'an tsaro ko ina a cikin kasuwar domin tabbatar da doka da oda. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambol, muryar Amurka ta zanta da shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC, Dr. Mai Kantakacen Labaru, a wata ziyara da ya kawo mana nan ofishinmu da ke Washington DC, ga kuma tambayar da abokin aikin Muhammad Lalo ya yi masa.
To a wani irin yanayi matatun man Najeriya suke ciki a yanzu, nawa ne suke aiki kuma nawa ne ba su aiki?
Ya zancen aiki su matatunmu dukkan su suna nan suna kokari suka yi aiki gurgudan yadda danyen man da aka ba su. Misali in ka dauki matatan man da ke wori wanda yake kira wori refinery ko WRPC kwanan baya satin da ya shige duk fannonin unisin su suke wato ko muna da sashi tana da sashi guda shida. To duka biyar cikin shida nan duka suna aiki kuma duka suna tace mai daban-daban, ya kai ga har ma cewa ɗaya daga cikin su da ake kira carbon black shi ne kusan na ƙarshen wato sashen da sai duk sauran sun yi aiki sannan shi ya zo ya aiki. To shi ma kan shi ya hutu yana yi.
Ban kaɗe ka ba, ma me yasa kuma ake fita waje a tace man duk da ka ce duk waɗannan yawancin su suna aiki?
A misali na wurin refinery Port Harcourt a yanzu FCC ɗinta ne kawai yake aiki. Kaduna mun rufe shi don mun samu matsala da sashi akalla guda biyu da ba sa yi, kuma idan ba a samu sun yi ba yadda aka yi. To abin da muke neman yi shi ne don gwamnati ba ta da kuɗi da za ta yi gyare-gyaren waɗannan matatun mai, muna ƙoƙari mu samu ƴan jarin hujja da za su zo su kawo kuɗinsu mu gyara waɗannan matatun mai yadda yake za su dinga aiki aƙalla 90% na ƙarfin tatansu.
To dakta, shekara ta raba, muna watan shida, za a shiga na bakwai kuma insha Allah, kuma a ƙarshen shekara a kowane lokaci zaka ga ana kan sami matsalar ƙarancin mai, kusan abin ya zama kamar al'ada a Najeriya. Takamaime akwai masu korafin cewa wanda aka gani a baya-bayan nan ma kusan yafi nuna matsi da takura ga 'yan Najeriya domin an ɗauki dogon lokaci kafin a sha kan matsala. Me yake haifar da wannan matsala, kuma wane irin matakai kuke ɗauka domin ganin cewa an kaucewa irin wannan lamari nan gaba?
To Malam Mahmuda, ina jin dai ni ba zan ce ba haka ba ne, amma wahalar da aka yi na kwanan nan ai ba ta kai ta waccan ba. Wannan duk abin da aka samu
bai fi san watan Maris wata na uku, ana wahalan
ba na tuntun kafin watan Maris sai mun shawo kan abin. Tun wata na biyu ya zama cewa mai ta ko ina ya bayyana, kuma wannan matsalar ta fara ne cikin watan 12 na 2017. Amma dai magana da ta faru shi ne don yadda aka samu nutsuwa a wannan kungiyar OPEC, wato gungun kasashen da suke da arzikin man fetur, da suka samu haɗin kan waɗanda ba sa cikin wannan kungiyar, da aka ce to za a rage yawan gangan mai da ake sayarwa a duniya. Sai zama cewa wannan ya sa kuɗin gurɓataccen man fetur wato crude oil ya hau. To tunda shi kuɗin fetur shi tataccen gurɓataccen man fetur ne, shi ma sai haura.
To tattaunawar Muhammad Lalo kenan da shugaban kamfanin mai na NNPC. To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda kwamitin 'yan majalisar dokokin ƙasar da ya gudanar da binciken matsalolin da ilimi ke fuskanta musamman ma a jami'o'in ƙasar ya gabatarwa da shugaban majalisar dokokin Niger Usaini Tinni rahotonsa, wanda shi kuma daga bisani ya gabatarwa da gwamnati. Daga birnin Yamai ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani.
Kwamitin dai na yan majalisar dokokin Nijar ya kwashe kusan watanni biyu yana gudanar da binciken abubuwan da suka faru a babbar jami'ar Yamai da suka haddasa yajajen ayyukan maliman jami'ar da ma na dalibai, al'amarin da kuma ya shafi sauran jami'o'in Nijar. Lawali Malam Musa shine shugaban kwamitin.
Na ɗaya dai mun sauraru sassa daban-daban na ƙasar nan, ministoci, dalibai, malumansu, ƙungiyoyi na farar hula. Mun yi mamakin da muka samu haɗin kai na kowa da kowa, kuma sai muka ga lalle abin yana ci mu kowa tuwa ƙwarya, kuma duka sassan al'ummar ƙasarmu suna son lalle su ga an samu bakin zaren nan don a warware kullasar da ke tare da shi.
To sai dai a cewar Alhaji Salisu Ahmadu, ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar, rahoton ba zai wani tasiri ba wajen magance matsalolin da ilimin boko ke fuskanta a Nijar.
Ai sun shayin kwamitin. Kwamitin mai ya aihwa. Kuma bai cin wannan, yawan kai lissahi shi ministirkin ba ya zo gaban ƴan asamblekin ba. Ran nan ba an heɗe buri hautsiyen shi ba. Menene ba hudi ba? Duk wani abin da ya kamata hudi a ran nan na ciwon da kwalake wanda ya kamata a ɗauki matakai an hudi. To ai da ya kamata a lokacin a lokacin tsaye da Romiya har kashe wannan yaron da aka yi da wannan ɓarin da aka yi ta biyu, da ya kamata duka a ce an sami gyaran shi. Sai aka wayi gari sai ya zamanto kurin wannan mutanen wani abu ne daban wanda suke cewar kwamiti, amma kwamitin na aiki a ci kuɗi. Yau lakwal wata tara ce ake koya karatu, babu wata uku tatacce wanda ya zamanto ingantacce ake ba su hasken karatu su yaran. Sai ake rula sarki kuma for example ake dora kamitin a shullo, ka gane ko karke kura.
To amma shugaban kwamitin na ƴan majalisar dokokin ya ce yana sa ran rahoton zai taka muhimmiyar rawa wajen ciwo kan matsalolin da ilimin boko ke fuskanta a Nijar, musamman ma idan aka yi la'akari da cewa kwamitin nasu ya tuntubi dukkanin masu ruwa da tsaki a bangaren ilimin na boko.
Hiranta da minista guda hudu, kuma dukansu kowane ne ya ce muna jira kamar in ce mu kwata mu ga wannan rahoton naku. Muna fatan lalle kamar da suka nuna za su yi amfani da shi.
A nan gaba dai ne shugaban majalisar dokokin Nijar Usaini Tinni zai gabatarwa ƴan majalisar dokoki abubuwan da rahoton ya kumsa a wani zaman taron majalisar, inda da bisani ita kuma majalisar dokokin ta gabatarwa gwamnati rahoton. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Yusuf Abdullahi. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan kairuwa rana da ake yi dangane da bakin haure da ke shiga Amurka, inda baya-bayan nan shugaba Trump ya bayyana bukatar a rika mai da duk wani bakon haure zuwa ƙasarsa ba tare da an tuhume shi ba. A kuma daidai lokacin da wasu dubban bakin haure ke tunkara kan iyakar Amurka domin neman mafaka. Da farkon makon nan shugaban Amurka Donald Trump ya ce kamata ya yi duk wani bakon haure da ya shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba a mai da shi ƙasarsa ba tare da ma an tuhume shi ba. Kalaman na Trump na zuwa ne a daidai lokacin da fadar shugaban ƙasar ta White House ta bayyana cewa ƙarfinta ya kusa ƙarewa wajen ɗaukar ɗawainiyar ajiye iyalai wuri guda har sai lokacin da aka zo sauraron ƙararrakinsu. Hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da masu zanga-zanga suka yi dandazo a matsugunan da aka ajiye bakin hauren a jihar Texas, waɗanda akasarinsu suka yi ƙaura saboda tsananin talauci da yaƙe-yaƙe da ke addabar yankunansu. To amma kafin a fara wannan sa'isan, babban attorney general ɗin Amurka Jeff Sessions ya ce doka ce ta ce a hukunta duk bakon hauren da ya karya doka ya shiga ƙasar ta kudancin iyakar Amurkan.
It would be an insult to those who come here legally, waiting their turn, making their application.
Wannan zai zama kamar cin fuska ne ga waɗanda suka shigo ƙasar nan bisa doka, waɗanda suke jira a zo kansu, suka kuma miƙa takardunsu. Amma abu mafi mahimmanci shine hakan zai iya ƙara ƙwarin gwiwa ga masu ɗauko ƙananan yara su saka rayuwarsu cikin hadari wajen yin doguwar tafiya.
A makon da ya gabata ne shugaba Trump ya sanya hannu a wani umarni da zai zama doka ba tare da ya nemi haɗin kan majalisar dokoki ba, wanda ya dakatar da raba iyaye da ‘ya’yansu. To amma ya nemi da a mayar da duk wani bakon haure da ya shiga Amurka ba bisa ka'ida ba zuwa ƙasarsa ba tare da ma an tuhume shi ba.
Muna son mu samar da tsari ne wanda idan mutum ya shigo ba bisa ka'ida ba ya zamanto dole sai ya fita.
To amma wasu masu fafutukar haƙƙin bil'adama sun ce wannan matsayin ta shugaban ƙasa ta kare doka. Lee Gallant na ɗaya daga cikin masu fafutukar haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin wani shirin gamayyar ƙungiyoyin da ke kare haƙƙin ɗan adam ta ACLU da ke nan Amurka.
Waɗanda suka tsara kundin tsarin mulkinmu sun ce a bi doka wajen yi wa kowa shari'a ba 'yan ƙasa kaɗai ba, kuma da gangan suka yi haka. Domin sashen ya haɗa har da waɗanda ba 'yan ƙasa ba domin su ci moriyar dokar. Yin saɓanin hakan ya zama an bijirewa kundin tsarin mulki. Ita doka ba da zaɓi.
To sai dai bin matakan karɓar bakin haure abu ne da ke ɗaukan kimanin shekaru uku zuwa huɗu kafin a kammala shi. Lamarin da ya sa sakataren yaɗa labaran fadar gwamnatin ta White House Sarah Huckabee Sanders ta yi gargaɗin cewa kuɗaɗen da ake kula da bakin hauren sun kusa ƙarewa.
The president is focused on securing our borders.
Shugaban Amurka yana iya bakin kokarinsa wajen kare kan iyakokinmu da kuma fannin samar da sauyi akan tsarin shige da ficin kasar nan domin a kauce wa shiga wani yanayi mara daɗi akan iyakar Amurka.
To yayin da ake wannan cece-kucen ne majalisar wakilai a ranar Laraba ta yi watsi da gagarumin rinjaye da buƙatar neman a yi wa tsarin shige da ficin kasar garan Bawul. Inda suka nuna halin ko in kula da magiyar da shugaba Trump ya yi ta yi kansu amince da ƙudurin dokar. Ƙuri'ar da aka haɗa ta nuna cewa waɗanda suka ƙi amincewa da ƙudurin sun samu ƙuri'u 301, yayin da waɗanda suka zaɓi akasin hakan suka samu ƙuri'u 121, inda ɓangaren 'yan Democrat aka samu ƙwaƙƙwaran haɗin kai na adawa da ƙudurin, yayin da aka samu rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan Republican. Da wani labari na daban da ya karaɗe jaridun Amurka a wannan mako mai ƙarewa, ana ci gaba da cece-kuce kan korar da wani gidan cin abinci, yayin da sakataren yaɗa labarai a fadar White House Sarah Huckabee Sanders. A ranar ita yau ne Sanders ta shiga gidan cin abincin da ake kira Red Hen wanda ke yankin Lexington a jihar Virginia domin ta ci abinci. Sai masu sayar da abincin suka ce ta fita domin tana aiki da gwamnatin Trump. Wannan lamari ya sa masu sharhi da masana a fannin dokar ƙasa suka yi ta muhawara kan korar da aka yi wa Sanders, yayin da wasu ke cewa bai dace a kore ta daga gidan cin abincin ba, wasu ko cewa suke masu sayar da abincin suna da 'yancin su yi hakan. Fushi ma dai shugaba Trump ba a bar sa a baya ba wajen tofa albarkacin bakin sa, kuma kamar yadda ya saba ya garzaya shafin sa na Twitter a ranar Litinin, inda ya caccaki gidan sayar da abincin na Red Hen yana mai cewa kamata yi gidan sayar da abincin ya mai da hankali wajen gyara ƙazamin rufinsa da ƙofofi da tagogi da suka yi datti a maimakon mai da hankali wajen korar Sanders. Wani bincike da jaridar Express da ake wallafawa a yankin Jihohin Maryland da Virginia da kuma birnin Washington DC ya ruwaito cewa ginin gidan sayar da abincin baya buƙatar a sabunta shi kamar yadda Trump ɗin ya wallafa a shafinsa na Twitter. Masu sauraro, a nan shirin duniyar Amurka ya zo ƙarshe, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Za mu madadin Zlatika Hawk da Suleiman Mani Barma da Saliu Garba da Baba Yakubu Makeri da Leo Kien da kuma Julie Leathers Gresham da duk suka taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Mahmud da tawagarsa, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Saƙon farko ya ce, ko shakka babu, ikirarin da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi na kashe mutane fiye da 1,800 a Najeriya cikin shekara ɗaya ba mu mamaki ba, kuma hakan wani abin tur da Allah wadai ne. Ya kamata gwamnatin tarayya ta farka daga dogon baccin da take yi domin kare rayukan al'umma a Najeriya. sako daga Abubakar Kawu Girgir. Sai kuma sako na gaba yace Salam Muryar Amurka muna jajintawa al'ummar kasar Kenya bisa iftila'in gobara da ta tashi a kasuwar Nairobi babban birnin kasar wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 15 tare da jikkata wasu da dama muna addu'ar Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka jikkata kuma ya Allah ka ba su lafiya sako daga Yahaya Danno Azare sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum sashin Hausa na Muryar Amurka hakika sanya hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta kai ga samar da zaman lafiya a kasar Sudan ta kudu tsakanin shugaba Salva Kiir da kuma tsohon mataimakin sa Riek Machar da fatan wannan yarjejeniya da aka cimma za ta zama sanadin kawo ƙarshen rikicin da kasar take fama da shi sako daga Saliu Kaura na Moda Zamfara sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa a gaskiya ficewar wakilan kasashen Afrika 5 a zagayen farko na wasan cin kofin kwallon kafa na duniya a Russia abun bakin ciki ne da takeici daga Isa Lawan Girgir sai kuma sako na ƙarshe yace mai girma shugaban kasa Jaran Muhammadu Buhari jama'ar jihar Plateau na maraba da ziyarar jajintawar da ka kai musu akan kissan babu gaira babu dalili ƙarshe al'umma na neman kai musu adalcin hukunta dukkanin wani ko wata da aka samu da laifi a cikin wannan mummunan aiki sako daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi
to madalla yanzu kuma dai ga dai Hafsa ta sake da amma wannan karin da labarai a takeice
to a takeice Sarfilu ƴan sanda a jihar Maryland da ke nan Amurka sun gano mutumin da ya kashe mutane 5 jiya Alhamis a kamfanin jaridar Capital Gazette da ke yankin Annapolis dauke da gurneti mai hayaki da bindiga Jami'ai sun ce Gerald Ramos ya sha samun sa'insa da jaridar Capital Gazette. Hukumomi sun ce harin shiryayye ne kuma Ramos ya auna waɗanda yake hari kafin ya kashe su. Kawo yanzu jami'an tsaro sun isa wato jami'an tsaro sun isa wurin a lokaci amma maharin har ya riga ya kashe ƴan jarida hudu da wani jami'in kasuwanci. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mamaye majalisar dattawan Amurka bayan da suka shiga cikin zauren majalisar dattawan a birnin Washington DC don su nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba Donald Trump kan shige da ficen baki. ƴan sandan shiyar Capitol sun ce sun damƙe masu zanga-zanga har 575 waɗanda aka sari mata ne. Masu zanga-zangar sun lulluɓe jikinsu da barguna irin waɗanda aka baiwa yaran da aka raba da iyayensu akan iyakar ta kudancin kasar. Yau juma'a shugabannin kasashen Turai suka cimma yarjejeniya akan bakin haure. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce yarjejeniyar labari ne mai kyau. Kungiyar Turai ce ta fara tattaunawar a jiya Alhamis da yamma aka kuma kammala a safiyar yau juma'a.
To madalla masu raruma nan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9:30 na dare
a dakatar shirin yau da gobe
shirin matasa